وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna sake miƙa godiyar mu ga Allah ta'ala wanda ya kara yawan mu yau wuni na 22 cikin watan safar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 wanda ya daidai da 16 ga watan 8 miladiya ta 2025 yau ma ga cikin ikon Allah da ya dade ya gare shi za mu ci gaba da karatunmu da muke a cikin wannan littafi mai albarka na Umdatul Ahkam wanda babban malami Al-Maqdisi ya wallafa shi wannan kuma shi ne zai zama darasinmu na 67 a cikin wannan littafi tare da sharhin littafin mai suna Iqadul Afham wadda Suleiman ibn Muhammad al-Habibi ya wallafa shi muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaqa ya datar da mu wajen faɗa da karantawa da fassara abin da yake shine daidai Allah ta'ala ya dadar da mu ya kuma ba mu fahimta cikin abin da za mu karanta ya kuma ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa din idan wa busmanta ba muna cikin kitabul janaiz mun karanta hadisi akalla guda biyu ko guda uku a cikin wannan babi ko wannan kitab za mu tashi akan hadisi ana wali tabin shine mai lamba na 161 hadisin Abdullahi dan Abbas na fatan a kansa za mu tashi ga yadda malam ya sako wannan hadisi yace an Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhuma qala bainama rajulun waqifun bi arfata idh waqa an rahilatihi wa qasathu aw qala fa awqasathu وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا وفي رواية ولا تخمروا وجهه ولا رأسه متفق عليه wannan hadisi kaman yadda a muqaddamar littafi da littafi ya faɗa mana cewa duk hadisin da zai kawo hadisi ne wanda aka ittifaki tsakanin Imam Bukhari da Imam Muslim to da aka sai mu bashi wannan hukunci cewa wannan hadisi muttafaqun alayhi ma'ana an yi ittifaki wajen fitar da wannan hadisi tare da cewa akwai wasu hadisan da Imam Bukhari ya kaɗaitu da su a cikin littafi akwai wasu kuma Imam Muslim ya kaɗaitu da su amma dai ba wannan tantancewar za mu yi ba sai mu ba shi zubin da ya zuba din Allah ya datar da mu an ji wannan hadisi daga Abdullahi dan Abbas mun san waye Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Abbas yana cikin ahlul baiti rasulullah kuma dan baffan manzon Allah ne babbansa Abbas Abbas bin Abdul Muttalib yana cikin ayme babbanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma Abdullahi dan gidan babban manzon Allah ne da kun ga wayannan duka ainihin me zuriya ɗaya ne ainihin al'umma ɗaya ce kuma dukkan su gindin su ɗaya shi sa an wani abu ya shiga tsakanin su ma kai babu ruwanka Allah ya datar da mu Abdullahi dan Abbas kamar yadda muka sani yana cikin mutane masana a cikin ainihin me wannan addini namu na musulunci, kuma Allah ya masa baiwa da ilimi da sanin fassarar Alkur'ani. Dan lokacin da ake rigima ma Sayyidina Aliyu ya kafa kwamiti a kan aje a jagoranci wannan, sai ya naɗa shi ya ce kai ne shugaban wannan kwamiti. Amma sai Sayyidina Aliyu ya masa tambaya ya ce masa, idan ka je da me za ka yi hukunci? Sai ce da Kur'ani mana. Sai ce shi Alkur'ani lahu wujuh, yana da fuskoki da dama, ya za ka yi? Shi da Sabla ɗan Abu zai buki kirji. Ya ce masa, baka san Kur'anin ɗan gidanmu ba ne? Saboda irin fahimtar da Allah ya masa ko? Sai ya gaya masa. Saboda me yasa kuma ya faɗi haka? Manzon Allah ya roƙa masa Allah ya bashi mai ilimi da fahimtar Alkur'ani da yadda za a fassara shi, ya sanar da shi ilimin tawili na Alkur'ani. Kaga dan wannan ya wannan bugan keji ya ce, baka san Alkur'anin ɗan gidanmu ba ne? To kaga wanda yana gwada baka kuma irin ilimin da Abdullahi ɗan Abbas yake da shi. To shi ne ya rubuto mana wannan hadisi radiyallahu anhuma, Allah ya dade shi da mahaifinsa. Kala ya ce, bainama rajulun waqifun bi arfata, nan tsakani wani mutum yana tsaye a filin Arfa. Iz waqa arrahilati, sai kawai aka ga ya faɗo daga kan taguwarsa. Sai ya faɗo a kan taguwarsa, raƙumar da yake kai sai ya faɗo. Ko ƙasatku, sai ta take shi a wuya, ta karya masa wuya. Auƙala wa auƙasatku, duk ma'anansa ɗaya ne. Ina fatan fahimta. Wannan suka ce ma'anan auƙala ɗinnan shi ne shakkar rawi, wanda ya jiyo magana ya yi kokwanto. Shin cewa aka yi auƙasatku fawaƙasatu ko kuma fa'auƙasatu, wanne aka faɗa? Shi ne sai kawo dugu da biyu. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah mai tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce, bayan wannan bawan Allah ya faɗo daga kan taguwarsa, wuyansa ya karye, kaga ya mutu kenan. Sai annabi ya ce, igsiluhu bima'in wa sidrin, ku wanki wannan mutumin da ruwa da magarya. Ma'ana ruwan da kuka cuɗanya shi da magarya, to ku yi amfani da shi wajen wankansa in kun zo wankansa. Ai mun karanta yadda za a yi wanki mamaci ko? A wancan satin. To wannan salo ɗin shi ne abinda na manta ban faɗa mana ba, shi ne ana yin sa ne hai'a irin ta mai kaman wankan janaba. Ina fatan fahimta. Za ka wanke sama kafin ƙasa, za ka wanke dama kafin hagu, shi ne kawai. Da haka wannan shi ne salon da ake bi. Da haka ya ce, igsiluhu bima'in wa sidrin, ku wanke shi da ruwa wanda aka kwaɓa shi ko aka gauraya shi da ainihin magarya. Bayan na ce, wa kaffinuhu fi saubayhi, kuma ku masa lifafa a cikin tufafinsa da yake sanye da su. Wani mutum yana da harami, yana filin Arfa, a yana sanye da harami a jikinsa. To wa'innan haramin su ne abin da za su zama likafaninsa. Manzo Allah ya ce, wala tuhannidhu, amma kada ku sanya masa turare irin wanda ake sanyawa da audigan nan, a ɗiga a sa a mafasilihi gaɓoɓinsa, wa masajidi ne wuraren sujadarsa da sauran gaɓoɓi da ake cewa a sanya turare wajen amfani da audiga, ana ɗiga ana shashafawa. Cikar kuma su haka, wala tukhammiru ra'sahu, sannan kada ku rufe kansa. Dama wanda ya je filin Arfa ai kansa ba komai ko? Ba a banda shi duka wannan. Ai wannan ana magana awa ai ba le bidin suka audana ai wadannan ai daban ka gane zamu zo kansa da kai ce kar ku rufe kansa don me yasa sai manzon Allah ya ce fa innahu yub'athu yawmal qiyamati mulabbiyan domin za a tayar da shi gobe alkiyama yana mai yin talbiya yana cewa labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak wannan kunga me yake fada yana tabbatar da kalmar tauhidi za a tashe shi da tauhidi a bakin sa shi sa manzo Allah ya ce to kar ku rufe kansa domin zai tashi yana wannan ainihin me wa fi riwayatin a wata riwaya aka ce wala tukhammiru wajahu kada ku rufe fuskar sa wala ra'sahu ballantana kansa idan kar ku rufe wa'annan gabobi guda biyu to akwai kalmomi da malam ya fitar anan yace ma'anil kalimat dai ba ma'anonin wasu daga cikin kalmomi baina ma rajulun ay kala fil fatay a cikin fatul bari an fada lam akib ala shay'in min turkin ala tasmiyati hadha al muhrim imam ibn hajar a cikin fatul bari yace bai tsayu akan wani rubutu na musamman ko wata hanya da ake amfani da ita wajen bayyana sunan wannan mutum da ya fado akan wannan taguwa ba wanda yake sanye a wannan harbi wanda taguwar nan ta fado ba ambaci sunansa ba na fatan fahimta da haka sai sa ce baina ma rajulun sai zo da nikra ba san wannan mutum bane dan ba bayyana shi ba ba faɗi sunansa ba da haka ya zo da mai indefinite article is unknown ba san shi ba mutane ba san waye bane ba wai ba san shi a fuska ba a fuska an san shi amma ba san sunansa ba ina fata mun fahimta yawa dan haka shi sa yace nan tsakani wani mutum aga ba san waye ba wani dai mutum ne ya fado akan raƙumin sa fa qasatu bi fatal wawi wal waqsu ya al-qasr sai ta karya shi a wuya shine karyewar sa ya fado sai wuyan sa ya karye la tuhannitu ay la taj'alu fihi hunudan kar ku sanya masa audugan nan wanda take sanye da turare wal hunudu akhlaqin min al-dibi shine auduga da aka tudanya ta da turare wala tukhammiru ay la tughattu kar ku rufe kansa haka wannan daga cikin kalmomin da malai ya dauko dan ya ba mu haske akan abin da ake nufi da shi wannan hadisi sannan gaba ta biyu shine fa'idodi da za mu samu cikin wannan hadisi fa'ida ta farko malai ya ce cikin hadisin akwai darasi babba shine wujubu tagsilil mayyit wannan hadisi yana gwada mana wajibcin wankan mamaci da fatan fahimta saboda ai wanda yake filin arfa daman ya zo da wankan sa ko amma kuma da aka fado sai aka ce aje a masa wanka sai suka ce to wannan yana gwada maka wajibcin ayi wa mamaci wanka li qawlihi sallallahu alaihi wa sallam saboda fadin sa mai tsira da aminci Allah su tabbata a gare da yake cewa igsiluhu ku wanke shi na biyu yake wajibu takfini wannan hadisi yana gwara karantar da wajibcin yin lifafa a mamaci sali kafani to malaman mu na furu'a musamman na malikiya suka ce shin likafani hakkin waye suka ce hakkin wanda ya mutu ne kamar mai askari yace ana gabatar da sanya likafani a mamaci akan bashi da wasiya idan yanzu misali mamaci ya rasu ana bin sa bashi kuma yayi wasiya cewa a bada wani abu a cikin dukiyarsa to malam sai yace sai an fara gabatar da kudin da za a cire a cikin dukiyarsa ai masa likafani saboda a kansa yake yin likafani ina ba ta mun fahimta kun ga mu mun koma muna tabara ko
yau ya kamata mu canje wannan ba da dai bane kowa yayi kokari ya tare da malamai suka ce a cikin dukiyar da za a fitar suka ce wa in kana adiman idan ya zama talaka ne bai da kuɗi sai ce fa alal baitul mal sai je baitul mal hukuma kenan yanzu ina ne baitul mal mu local government chairman na local government sai dauki alakin raba wa musallataiya me likafari duk talakan da bai da karfin da zai iya sayan likafari to hukuma ta masa yace wa illa fa alal muslimina in ko ba samu a baitul mali ba babu ita to yana wuyan musulmai sai su masa me likafari sai aka zo bace fa matar aure suka ce in kana mu'sira idan mawadaciya ce fa fi maliha sai ai mata cikin dukiyarta wasu muka ce a tabi'un lin nafaqati suka ce a ita tana bin ciyarwa ne komin arzikinta idan a karkashin miji take ta cancanci a ciyar da ita to mijin shi ya cancanta ya mata mai likafani da ba ta mun fahimta laka shi ya kamata mu san wannan wannan haƙi ne na matarka in ta mutu kai a matsayinka na miji kai dai za ka mata likafani duka cewa malibi ina da wani abu a duniyan nan Allah da ke sama bai da shi sayyidina Umar sai ji kalmomin sun yi nauyi yace sai kamar sari takobi ya sare wuyansa sai kuma ya tada cewa sahabin manzon Allah ne sai ya fishi ya tafi bayan ya wuce sai suka haɗu da sayyidina Ali sai suka gaisa yace masa ya nagan ka fusace sai ya ce yanzu nan muka haɗu da Huzaifa yace masa ya kawaye gari sai ya ce ya waye gari na san fitina yana kyamar gaskiya yana karanta abin da ya faɗo yancan abubuwa sai sayyidina Ali yace duk abin da ya faɗa maka nan gaskiya ne yace ya waye gari yana san fitina shine ya waye gari yana san kuɗi da ƴaƴa Allah yace innama amwalikum wa auladukum fitna wallahu indahu ajrun azim sani ƴaƴanku da dukiyoyinku fitina ne a wajen Allah akwai lada mai girma kaga yace yana son ƴaƴansa yana son kuɗi wannan kuma duka muna so kowa nan gaje ga kuɗi sai kaga inda wani zai zo dan jeho su ƴan daloli a nan sai ga hammata da karayuwa mutane su kowa kowa to shi ne fiyan kuɗi kenan ya ce to ai ya ce yana kyamar gaskiya ya ce ita ce mutuwa wa yake so ya mutu babu amma su sabai saboda sun samu tarbiya suna shauƙin mutuwa Muhammad Nasiruddin Albani ya kawo kissa wani sahabin manzon Allah ya zo wajen manzon Allah ya musulunta a cikin hakamul jana'iz da ya musulunta aka kawo dukiya ta baitul mali ta wani yaƙi da aka ciyo ta ganima sai aka bayi sai ce ya manzon Allah ni ba wannan abun ya kawo ni nan ba yace to me kawo ka yace ya zo ne a je filin daga kibiya ta shigo nan ta wuce ta nan ya mutu manzon Allah yace man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa duk wanda yake sha'awan haduwa da Allah Allah zai sha'awan haduwa da shi in kana so ka hadu da Allah Allah zai sha'awar ya hadu da kai ina ba ta fahimta in baka sha'awan Allah ka hadu da shi Allah ba zai sha'awar ya hadu da kai ba to da haka mu dinga sha'awan haduwa da Allah mutanen kirki suna burin su hadu da Allah imana to ko ka kita sai ta zo ko ka ki sai ta zo wala ba kwanda ka so ta ba sai kai mata tanadi kai ayyuka na alkhairi gurgurdan abin da Allah ya hore maka yace masa da yace yana kyamar gaskiya yace mutuwa ce yace to ya ce yana da wani abu a nan duniya Allah da ke sauwaye da shi ce yana da mata da yaya Allah bai da mata bai da da lam yalid wa lam yulad alam yakul lahu kufuwan ahad walam takul lahu sahiba wa kalaka kulli shay'in ko bai da mata shi halicci ko wannan abu ce masa shi sa yace maka yana da wani abu anan duniya Allah dake so mai shi Allah yana so mai bai da bukata da mace bai da bukata da da ni da kai mu ne masu bukata a da ko mace amma ubangiji bai da wannan bukata wakallaka kullu shay'in chalici kowanne abu daka Allah ta'ala bai da wannan bukata yace to yace ina karanta abin da ba halitta ba yace shine alqur'ani ba halitacce bane sifa ce ta Allah da risala ma yace laysa bi makaluki ko bai bira ci alqur'ani ba halitacce bane da ya lalace ba halitacce bane sifa ce ta Allah ina fata mun fahimta kaga ashe mutuwa ba wanda yake santa sai dai in ta zo mutum ba da iya Allah ya sa mu tafi a sa'a yawa a ko ta kissa ba ka ce Annabi Musa sun yi wa'adi da mala'ikan mutuwa yace karka dauki raina sai ka aiko min yadda zan gane yace kafin dauki ranka dan turo maka yan sako wata ran kawai Annabi Musa yana zaune sai mala'ika ya zo yace ya zo sai naushe shi Annabi Musa ya naushe mala'ika yace masa ba mun ce za mu yace ba ga farin gemu ya zo maka ba ba ga shekaru ka lankwashe ka tafiya kaza kaza baka ji kaza baka ji kaza yace sune alamomin mutuwa ai da ka sun zo a mutare wo you are given a notice take notes kar ka dauka wai za ka ji wala ba wai da abubuwan su ne kawai in ka gansu to ka sake sabon shiri ka fara bye bye da wannan duniya din kar ka damu da ita eh saboda haka shi sa yace inna lillahi ibadan futuna alikud dunya wa khaful fitna nazaru fiha falamma alimu annaha laysa li hayyin watna jaluha lujjatan wattakhadhu salih al a'mal fiha sukuna yace Allah yana da wasu bayi masu kaifin hankali sun yi tunani a wannan duniya yayin da suka gane duniya ba waje ne na tabbata ba sai suka mai da duniya ta zama musu teku suka riki kyawawan ayyuka suka zama musu jiragen ruwa da za su shiga su tsallaka su tafi gida na tabbata daga garkar fatawa kanka lokaci duniya duk da za a yi mutum sai ya bar ta shi yasa Bahaushe yake da magana cewa mai duniya magajinki Allah shi kuma Allah haka ya faɗa ko inna nahnu narisul ard wa man alaiha yace lalle mu ne masu gaje wannan duniya din da duk abin da ke ban kasa wa ilaina turja'un kuma zuwa gare mu za ku kudawo to da haka Allah zai gaje duniyarsa so karkada ka bata kanka lokaci kawai in ka san rayuwarka ta ja to ka koma kana takaddan a hankali ka dinga tafiya kana dubawa karka yi tafiya ba waiwaye sai dai ka ji ga kwaram a cikin rami amma in kana waiwaye kana duba to za ka shiga ramin a hankali Allah ya sa mu shiga sa to kaga yace daga ciki akwai wajibi yi wa mutum likafani to likafanin nan mun ji shi idan mutum mai dukiya ne a cikin dukiyarsa ake yi kuma ana gabatar da yin likafani akan bashi da wasici da yayi misali yayi wasici ai masa kaza ai masa kaza to sai an cire kudin likafani a cikin dukiyarsa kafin a zo a cire kudin bashi kafin a zo a cire kudin wasiya sannan sauran kuma a barwa magada da wata fahimta yawa in an rasa shi ba mawadaci bane talaka ne baya da za a yi to hukuma ce za ta yi masa in an rasa wannan yana wuyan musulmai musulmai gaba ɗaya su za su haɗu su yi masa likafani ina fata mun fahimta in kuma matar aure ce to yana kan mijinta domin yana bin ciyarwa in ta cancanci a ci da ita to ta cancanci a yi mata mai likafani in kuma mai dukiya ce wasu malamai suna ga cewa za a yi mata likafani ne a cikin dukiyarta wallahu ta'ala a'lam da kun ga wannan shine abin da ya kamata mu fahimta karkashin nan daka likafani wajibi ne li qaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda fadin sa bai tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ce wa kaffinuhu bai masa lifafa sai ce bi saubaihi da tufafin sa nan guda biyu sannan sai ce abu na uku taharimu taqiyati ra'sil muhrim wannan hadisi yana karantar da muharramcin rufe kan mutumin da yake sanye da harami idan ya mutu ya aikaddara ya mutu to haramun ne a rufe masa kayinsa kar a wannan yace wa hadha masabu shafi wa ahmad wannan yace ce masaba ta imamu shafi muhammad ibn idris da kuma imamu ahmad ibn hanbal wayannan mutane mutane masu daraja masu matsayi a cikin tarihin musulunci ko mutane masu tsantsar basira da ilimi musamman ma imamu shafi an ce idan ya dauki littafi zai karanta dole sai ya rufe page daya in ba haka ba duzai haddace su duzai haddace eh wanda hadda ita ce ilimi ko yawa zaka je yan boko su ce a ka kiyaye ka fahimta in ka fahimta sai ka haddace idan in ka haddace shine kake da ilimi in baka haddace ba baka da ilimi eh wani mawaki na Laraba yana cewa alayka bil hifz dun al jam'i lil kutub fa inna lil kutub afatun tufarriquha yace ina maka wasici da hadda akan tara littafi fa inna lil kutub afatun yace su littafai suna da annoba daban-daban da su so su daidaita wannan abu sai dinga lissafo maka abinda zai iya sa littafin ka lalace yace akwai gobara akwai bera akwai gara akwai ruwa akwai waye barayi akwai waye duka waye nan za su iya zuwa wani cikin dare zai balla dake ga duk ya ɗebe littattafan shikenan ka zama jahili haka ba zai yi eh ba shi sa ake hakaito mana ba Ibn Hazm al-Zahiri aka ce ya je ya damu mutane sai wasu dalibai suka je suka kona labararin sa gaba ɗayanta suka kona da ya zai gani sai ya dariya ya je musu wa in taharikul kirtasa la taharikul ladhi tadammalahu al kirtas bal huwa fi sadri yasiru ma'i haythu taqalla al raqa'ibi wa yanzilu in anzil wa yadfalu fi qabri yace in kun kona littafi ku kona abin da littafi ya tattara ba me abin da littafi ya tattara shine ilimi yace ba ku sani ba yana yasiru ma'i ilimi yana tafiya tare da ni wa yanzilu in anzil zai sauka idan na sauka dukkan da na sauka ilimin zai sauka yace kuma abin takeici wanda ba ku sani ba wa yudfanu fi qabri in na mutu za a binne da ilimi na cikin kabar saboda ya haddace sai ya zauna yayin shifta a dalibansa suka rubuta mai muhalla bil asar wannan muhalla bil asar littafi ne mujalladi 9 da kai ya rubuta yake yana faɗa ana rubutawa eh kai yanzu ana dauke wata yar takarda shi kenan kai zo ba ka san komai ba eh to ka gani to imamu shafi kuma an ce malamin psychology ne ya karanta rayuwar dan adam a cikin irin labarin da ake barawa a kansa wata ran yayi tafiya sai ya zo wani kauye dare yayi masa sai ne masauki sai wani mutum ya bashi masauki a iya iliminsa da ya karanta wannan mutum ba mutumin kirki bane bisa karatunsa amma kuma sai mutum ya ta masa abin kirki ya bashi gun kwana ya bashi tagurmar kwanciya ya bashi abinci ya bashi ruwa komai da komai babu shafi sai kwana da tunani an da bai karatun banza ba tunda wannan mutum zubobinsa ba na mutanen kirki bane amma kuma gashi ya masa abin kirki da gari ya waye suka gaisa yace masa sunana Muhammad ibn Idris Ash-Shafi'i idan ka zo garin Madina kana nema na za ka same ni to sai yace masa taburban da aka baka ta uwa kace eh idan ka ga masa an maka kaza an maka du sai ka biya Imam Shafi'i yace alhamdulillah ai gun na zo gun da nake nema ko wara karatu bai yi shafan zama ya biya shi ya tafi saboda ya gano damu ya san cewa mutumin girki bane a iya iliminsa amma dai sai mutumin ya da akasin abin da yake fahimta ka gane sai kuma ya zo ya bayyana wancan din ne haka mutane masu karatu masu fahimta masu zurfin ilimi to shi Imam Shafi'i da Imam Ahmad ibn Hanbal su sun tafi akan cewa haramun ne a rufe kan mai kan ai mutumin da yake sanye da harami bayan ya mutu yace wa kala fil hanafiya wal malikiya sun saba wa yan hanafiya da yan malikiya wa kalu malikiya suka ce innal mayyita shi mamaci yoga tira asahu ana rufe kansa wasahihul awwal amma dai malam bai sharhin wannan littafi yace magana mafi inganci ita ce maganan farko ba a rufe kan mutumin da ya mutu yana sanye da harami ina fatan fahimta yawo shine wannan magana yace ikhtalafal ulama'u fi taqayyatil muhrim fajahu amma magana ta biyu shine wasu malamai sun yi sabani wajen rufe fuskar mamaci wadda yayi mutuwa irin ta shahada dan wanda ya mutu a filin arfa'a ya mutu a shahada to za a rufe fuskar sa ko ya ai an rufe kai a rufe fuska wani lokaci to nan ma sai malamai sun yi sabani wasu ka tafi akan cewa za a rufe mai bahu lil muhrim ayu gaddi wajahu ya halatta ga wanda yake sanye da harami a rufe fuskar sa rawa zalika an usman bin arbutu wannan magana an usman daga usman bin affan wa zaid bin sabit da zaid dan sabit wa bin zubair da ibn zubair wa sa'd bin abi waqqas da sa'd bin abi waqqas wa annad dusaban manzan allah ne sallallahu alaihi wasallam wa bihi qala shafi'i wa ahmad wa ibn hazm kuma da wannan magana ne imam shafi'i da imam ahmad ibn hanbal da ibn hazm az-zahiri du suka hadu akai cewa ma a rufe kan mamaci ko ya halatta a rufe kan mamaci wadda yayi mai ya fado ko yayi abuna li hadisul babi suka ce saboda hadisin da yazo a babin manzo Allah a farko hadisin mun karanta ce wala tu khamiru ra'sa kada ku lullube kansa na wadan binta kun ga wannan da wannan suka dogara suka kafa wannan dalili abu na hudu wanda za mu fahimta a cikin wannan hadisi استحباب الخلط الماء بالصدر في تغسيل الميت ان سو اچودن يروا ده مي ده مغاريا اياين ده aka zo wankan mamaci yanzu sai mu ce an so a sa sabulu ko yawa saboda wancan din ya tsaya a gurbin sabulu ne ko kuma mu ce sabulu yanzu ya tsaya a gurbin wancan din saboda da mun ana amfani da magariya da ruwa ne dan a fitar da datti ina wadan fahimta to da haka tun da wannan ne yanzu sai a iya amfani da ainihin me da ruwa dan wannan wajen aiki din Allah ya datar da mu wannan kadan kenan cikin abin da zamu fitar sai mu ji hadisi na gaba na'am Do yana ciki za yana ciki malai yace a wadansu garuruwa gurin da za a binne mutum ma sai ake haka ne sai a saya cikin dukiyarsa ina fatan fahimta sai a gabatar wannan duwaye cikin me abin da za a ce na busu na mutum tashyi'il mayyit wajen gyara mamaci da ainihin suturta shi da sauransu wannan ya shiga ciki za ya dauka kudinsa a saya gini akan waccan magana ta saya masa lifafa na badon fahimta wallahu ta'ala alam hadisi na 162 a nawa kenan yace an ummu adiya al ansariya radiyallahu anha qalat nuhayna an ittiba'il janaiz wa lam yu'azzam alaina muttafaqun alayhi an ji wannan hadisi daga waccan biyar Allah da yake karanta ummu adiya al ansariya mutuniyar madina radiyallahu anha Allah ya kare yadda gare ta qalat tace manzon Allah mai tsira da aminci tace kai nuhina an ittiba'il janaiz an hana mu muraka gawa su mata kenan al amma sai tace wa lam yu'azzam amma ba karfafa wannan hanin ba ce kar mu je ba amma dai an hana mu muraka gawa amma ba karfafa shi akan mu ba to yace nuhina ai annahyu abinsa abi da yake rubi kenan nuhina din nan da ta faɗa shine ai ma'anan sa talabul kaffi ala wajhil isti'la an nemi hanawa ne ko tsarewa ta fuskar kare wutun والصحابي اذا قال نهينا ما لتشي كما صحابي اذا يجي نهينا an hana mu ko to me yake nufi yace fa innan nahi lalle wanda yayi wannan hanin uwar rasulu sallallahu alaihi wasallam shine manzon Allah da tace nuhina to waye hanin ubunul lil majhul ne ko ba san wanda yayi hanin ba amma mafhumul kalam da za a gane waye ne zai hana su a wannan lokaci shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa tace nuhina ana nufin manzon Allah ne ya tira da amincin Allah su tabbata gare shi ya hana su ainihin zuwa wannan yace wannan mai hanin shine manzon Allah to sai yace al fawaid fa'idodi da za mu fitar aladis yadullu ala nahyi an-nisa'i an ittiba'il janayiz wannan hadisi yana karantar da mu an hana mata su jera ka gawa makabarta wannan ya hada hadda kansu zo su yi mata sallah ana mace tana iya zuwa ai sallan janaza ne sai dai mu anan kun ga ba a yi ko an ka je kasashe da yake suna mata sukan je masallaci kuma yawanci sallolin gawawakin su a masallaci ake yi da su ake sallar gawa na ba ta fahimta yawa misali kamar a Saudiya salloli biyar kowace sallah ana sallar gawa kuma maza da mata ne a haram ana yi da sallah lada ne zai yi jawabin cewa as-salatu alal amwat yarhamukum Allah to duk wanda ya ji wannan sallah ya san sallar gawa za a yi in kuka ji an yi kabbara kowa sai ta yi sai ya kabbara sai kuma yayi abin da aka faɗa na wannan to ba hana su su je sallar ba amma me ba za su je raka gawa ba wannan to mala yace wa qad sulufa ulama fi hadhihi almas'ala haqiqa malamai sun yi sabani akan wannan mas'ala din maganganu daban alqawlu alawwal magana ta farko ta sabani annahu makruhu cewa makruhi ne mace ta je ta raka gawa makabarta wannan shine wa hadha mazhabul jumhur yace wannan kuma ita ce ainihin fahimta ta jumhurin malamai mafi yawan malamai sun tafi akan makruhi ne mata a tafi da su makabarta dan kai gawa li qauli ummu adiya saboda fadin ummu adiya da tace walam yu'azzam amma ba a karfafa hanin ba to wannan sai ya gwada maka in sun je ba laifi amma zuwan su makruhi ne na batun fahimta zuwan su makruhi ne daka wannan shine nabi na farko kenan fahiya hammat annan nabi anna naha laysa lil tahrim min karinati yace dan haka a wannan zamu fahimta cewa wannan hanin ba yana nuna haramci bane ba hani ne na haramci ba amma hani ne wanda yake gwada maka yin sa makruhi ne sai ji alqawlu thani amma magana ta biyu annahi lil tahrim jona hanin na haramci ne kai haramun ne mata su je wa hadha mashabul hanafiya wanda tace masabata mutanen hanaf su abin da suka tafi akai kenan kawai mace ba za ta je makabarta ba lillahi annabi sallallahu alaihi wasallam saboda annabi yayi hani fi qauliha cikin fadin ita ummu adiya tace nuhina anittiba'il janaiz to wannan fadin nata sai yake karantar da mu cewa babu kyau mata su je makabarta wa huwa mashru'un alaihi salatu wassalam kuma wannan abinda manzon Allah ne shar'anta wa amma qawlu ummu adiya walam yu'azzam fa huwa ishadun minna alwai suka ce wannan da tace walam yu'azzam alaina suka ce wannan ijtihadi ne nata ba wai annabi ne ya faɗi wannan kawai idan an hana iya abinda annabi ya faɗa ki saboda haka shi sa suka ce haramun ne na ba don fahimta wal hujjatu qawl ash-shari yace abinda ake kafa dalili da shi shine maganan wanda yake shar'anta magana waye mai shar'antawa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ku hana waye fa hadha qawlun huwa sahih bala mai shar'i littafi yace wannan magana ita ce magana ingantacciya na ba don fahimta amma sai ce yustahabbu lirijali ittiba'il janayiz, amma an so ga mazaje su bi gawa. Wattiba'il janayiz yakunu ala kismay, shi kuma raka gawa yana kasancewa hawa biyu. Hawan farko shine wanda mutanen gidanta za su fito da ita daga gida su raka shi zuwa gurin da za a yi masa sallah, wanda shi ne hawa na farko. Da ƴaƴa da dangi iyaye da ƙanne da abokan arziki za su ɗauko gawar a fito da shi tun daga cikin gida. Duk ƴan uwa sun taru sun yi wa mutum bankwana, masu yafiya sun yafe, masu addu'an gafara sun yi, masu kaza sun yi, sannan sai a ɗauko sai a fito da shi. Wannan shi ne rakiya ta farko, za a kai shi gun da za a yi masa sallah. Idan aka je aka ajiye shi a nan, to wannan rakiya ta farko kenan. Rakiya ta biyu kuma shi ne ainihin a ɗauko shi daga gun da aka yi masa sallah har a kai shi a binne shi a gama binnewa, to wannan shi ne rakiya na biyu. Wannan kuma dukkan musulmai su da za su je wannan rakiya ɗin. Ko ga shi ya kamata mutane mu gane irin waɗannan don mutum ya kiyaye. Yace ai shi ne mai wa hadhihi al-martabatu al-a'la, yace shi ne mataki mafi girma mafi daraja da za a yi wa ɗan adam, a ɗauki gawarsa a kai ta. Yace annal asal fil ahkami tasawi, yace amma ku sani asali din a hukunce-hukunce daidaito ne tsakanin maza da mata. Ina fatan fahimta. Dukkan hukunce-hukunce na musulunci daidaito ake so a samu tsakanin mace da namiji, illa ma dalla dalilun ala ikhtisasi ahadihima, sai abin da ya nuna dalili wajen keɓance ɗaya daga cikinsu, ko a keɓance maza ko kuma a keɓance mata, a ce wannan aiki ne na mata kai tsaye. Kamar me? Kamar wankan gawa, mace za ta wanki mace ko namiji zai wanki namiji, sai gunda aka keɓance. Kamar ina aka keɓance? Kamar an ce miji zai wanki mata ko mace za ta wanki mijinta, kaga wannan an keɓance. To hukuncin musulunci akwai daidaito tsakanin mace da namiji, duk daidai suke. Ina ba don fahimta. Bitta shari'il Islam, a hukunci a shari'ar musulunci, shari'u li kulli jinsin ma yunasibu, amma akan shar'anta kowane jinsi cikin jinsuka guda biyu, jinsin maza da jinsi na mata, irin abin da ya daidai da shi min al-ahkami na hukunce-hukunce. Yanzu kullum wahidin min, sai kowane ɗaya sauka kan irin abin da ya dace da shi. Sai ya ce, ya ce mala ya ce wa min al-ahkami al-mukhtalifa, ya daga cikin irin hukunce-hukunce da ake samun bambanci bainar rijali wal nisa, a tsakanin maza da mata. Sai ka mana wani irin hukunci ne ya keɓanta da maza bai keɓanta da mata ba? Sai ka yi ce ziyaratul maqabir, kamar ziyartar makabarta, haramun ala nisa'i sunnatul lirrijali, ce haramun ne mata su je ziyarar makabarta, amma sunna ce gawa ga mazaje. Kaga wannan hukunci ne da me an samu bambanci. Na biyu ya kawo ce al-khitan wajibun, yin kaciya wajibi ne ala rijal, a maza, wa sunnatul linisa, su ko mata kaciya sunna ce ba dole ba ne? Ina ba ta fahimta? Kun ga an samu bambanci a nan. Namiji ana kiran kaciyarsa al-khitan, mace fa ana kiranta al-khifaza, suna cewa ƙarin daraja ne da martaba a ya mace a yi mata wannan al-khifaza ɗin. Ina ba ta fahimta? Yace na biyu salatul jama'a wajibatun ala rijal dunan nisa, sallar jam'i wajibi ne akan maza ba, amma ba wajibi bane akan mata. Ba ce dole mace ta zo masallacin nan ta yi sallah, amma namiji wajibi ne ya zo masallacin yin sallah. To irin waɗannan hukunce-hukuncen ana samun su. Sannan sai ce na hudu al-jihad mashru'un ala rijal dunan nisa, jihadi an shar'anta shi akan maza amma banda mata. Ba ce mun mace mace ce za ta je ba hana ta ba, amma ba a wajibta mata cewa sai ta yi wannan ba. Ina fatan fahimta. Kun ga waɗannan suna irin hukunce-hukuncen da aka samu sabani tsakanin maza da mata. Amma dai mu sani irin wayannan hukunce-hukunce ana samun su akan me namiji, akan same su akan mace, domin me? Domin a tabbatar da abin da yake na shari'a. Yace saboda me? Saboda abubuwan da aka kawo na wannan sabani. Amma malai yace ikhtalafal ulama fi hukm ziyarat maqabir lin nisa, cewa malamai ba sun yi sabani wajen hukuncin ziyarar ya mace zuwa makabarta ko zuwa gun kabari. Magana ta farko suka ce haramun ne, wa hadha ikhtar shaykhul islam ibn taymiya, yace wannan yana daga cikin abin da ibn taymiya ya zaba cewa mace ta zai ziyara makabarta haramun. Sai suka kawo hadisi an abi hurairah radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam la'ana za'iratil qubur, wanda Allah ya tsine wa mata masu zuwa makabarta. Rawahu Tirmidhi wa Ahmad wa Sahahu Nawawi wa Shaykhul Albani, duka wayannan malamai sun inganta wannan hadisi. Wallanu yadillu ala tahrim, shi kuma tsinuwa yana mana nuni zuwa ga haramci. Daka yana ce abu an tsine wa mutum wanda yaje yi, kaga yana gwada maka bai haramun ne kaje ka aikata shi. To bisa wannan malamai suka ce mace ba za ta je tayi ba. Na ba don fahimta. Malai yace li annal mar'ata qalilatu sabri, domin ita mace tana da ƙarancin haƙuri, wa kasiratul jazai, kuma tana da yawan karaya. Saboda in ta je makabarta ta tuno babanta ne a kwance, zai ta bayyana kuka a wurin. To kukan kuma bai da amfani a mamaci. Mamaci ma asalin kai masa kuka ana masa azaba a dalilin kuka. Kaga me hukun a samu lada a dalilin zuwanta, sai a samu me? Sai a samu akasin haka. Maimakon mamacin ya ji daɗi, wani ya zo masa ziyara, ya masa addu'a, ya masa aikin alkhairi, ta zo ta fashe da kuka kan kabarin babanta ko kabarin ɗanta ko kabarin mijinta. Kaga saboda wannan suka ce ba zai yiwu ba. Wa fi ziyaratin lil kabari, sannan kuma a wajen ziyarar kabari me? Akwai tahajjudul hazna, yana iya tada bakin cikin mutum. Wa tadidul wa tahdidul li dhikri masab masabiha, ko da kuma jaddada abin da ke tunasar da irin musibu da suka samu mutum. Dan ka je kabari za ka ga wani abin zai saka tuna, da kana tare da wani yana maka kaza yana maka kaza, sai ka tuna wata babbar masifa ta shafe ka. To saboda irin wayannan ba a so su je makabarta. Wala yu'min ko ayi quba biha dalika, daga ba za a amince ba ai mata hukunci da irin wannan, illa fa'ala ma la yajuzu bi khilafir rajul, daga mace sai ta je ta aikata abin da bai halatta ba sabanin namiji. Shi namiji inda ya tabbatar da abu kaza ba kyau ko abu kaza haramun ne, to zai wahala a ce zuciyarsa hatta kare ya saba shari'a. Ina ba don fahimta. To saboda irin wannan ne suke gudun irin wa'annan magana din. Sai ya ce alƙaulus sani, magana ta biyu, annahu mubahu, wasu malamai suka ce ya halatta ta mata su je su ziyarci kabari. Wa hadha qaulul hanafiya, yace wannan daga cikin maganganu na yan ahnaf. Umumu qauli sallallahu alaihi wasallam, saboda ainihin gama garin magana ta manzon Allah da tsira da amincin Allah su tabbata gare shi, da yake cewa kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi, yace da na hana ku ku dinga ziyartar kabari. Fadhuruha, amma yanzu ku je ku ziyarta. To sai ce nan ai an yi umumi. Umumi abin da ake nufi an game, lafazin ya game da maza da mata, ba a ce maza kawai ba. To saboda wannan sai suke ga ya halatta hatta mata ma za su je ainihin me zuwa wannan. Yace wa hadha amul lirijali wan nisa, shi samala yace wannan magana ce da ta haɗe maza da mata. Yace wali hadisi Anas, kuma saboda hadisin Anas dan Malik, yace qala marra annabi sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin tabaki inda qabri, manzo Allah ya wuce ta wajen wata mata tana kuka akan wani kabari wa qala laha ittaqillaha wasbiri sai manzo Allah ya ce mata ke baiwar Allah ke ji tsoron Allah kuma ke hakuri fa qalat sai ta ce masa ilaika anni ka shedin ka dani ba san waye ba san waye ke mata magana ba fa innaka lam tusib musibati tace ba jarabe ka da abin da aka jarabe ni ba irin musibar da ta shafe ni bata shafe ka ba wa lam ta'rifu aka ce bata san shi ba bata san waye ke mata wannan maganar ba fa qila laha sai aka ce da ita innahu nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam aka ce wannan mutumin da yake miki magana annabin Allah ne ba mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shi ne sai ta koma ta ce masa fa atatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam falam tajidhu indahu bawabin sai ta koma da ta je sai ta same shi bata same shi da wasu yan gadi ko su security da suke tsaron sa ba sune bawabin babu kowa tare da shi da ta je sai ce fakala ta ce lam a'rifka tace ban san ka ba ya annabin Allah shi yasa na faɗa maka wancan magana fa qala sai annabi ya ce innama sabru inda sadamatil ula kawai lada da za a biyo mutum shine yayin da ya hakuri a lokacin farko aka ce maka wane ya hakuri kace na hakura to a lokacin za a baka lada to da ka duk halin da ka samu kanka eh an zo ana cewa wane kai hakuri karka kara wani abu hakurin zai sa ka samu lada kuma za ka samu sauki na abin da ya same ka insha Allah raka ka bisa wannan sai suka ce dan wannan kutufuqun alai wa qalu inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yunkir alaiha khurujha lil qabr suka ce annabi ai bai mata inkarin fitarta da tai ta je makabarta ba ko ta je kan wannan kabarin inkarin da ya mata kukan da tazo take akan kabarin ina ba tambayinka bai mata inkari akan me yasa kika fita kika je wannan wurin ba dan haka shikenan wali ma rawahu muslim sannan kuma yace saboda abin da Imam Muslim ya fitar an Aisha ta daga Aisha qala tace kaifa aqulu ya rasulullah tace yaya me zan fada ya manzon Allah yani tana nufin idza da zurtul qubura tace idan na ziyarci makabarta fa qala quli sai manzon Allah yace mata kice assalamu alaikum ahla diyari min almu'minina walmuslimina wa inna insha Allah bikum lahiquna nas'ala Allah lana wa lakum al-afwa wal-afiya Allahumma ikfir li hadhihi al-maqbara yace ki fadi wannan da ba don fahimta ake nan saboda wannan wasu malami suna ga mata ma ya halatta su je makabarta na fatan fahimta sai magana ta uku suka ce shine annahu yukrahu an karanta wa za masabu shafi wal hanabila wala tace masaba ta Imam Shafi da yan hanbaliya su sun tafi akan ce a wastadallu bi nafi suka yi kafa dalili da korewar da al adillatil qaila bit tarin da magagan da suka zo suka ce haramci ne malam kuma sai fa ina sa yace warajihu magana da tafi rinjaye al qaulul awwal shine magana ta farko wa huwa taharim shine haramci ba so mata su je ziyaran kabari to sai mu aje anan sai mu tashi akan hadisin Abu Huraira bin Rafa'a ne daidai Allah ya ba mu ladan sa ya ba mu ikon kiyayewa wa alaikum assalam na'am eh suka ce bin gawa amamu janazati afdal mutum ya shiga gaban gawa shi ne ya fi ba ya bi bayanta ba eh tana bayan uku kuna gaba shi ne rakiya ina ba ta fahimta wallahu alam alaikum salam na'am ai malamai suka ce in kazo ka samu an yi sallar gawara an idar idan za a bar muka gawar kai ko da kabbara guda hudu ne shikenan in ba za a yi ba sai kai su Allahu akbar Allahu akbar Allah sai kai shikenan ana san amma za ka samu wannan lada wallahu alam na'am a ai ba mu fayyace ba yanzu tambaya yayi wanne ne yafi da cewa aka yi masu tafiya a ƙasa da masu tafiya kan abin hawa wanne ne yafi ko yawa wallahu alam na'am na'am lokacin da aka zo wanka a tana baya ko kuna gaba wallahu alam allahumma hadina fi man hadai wa afina fi man afai wa tawallana fi man tawalli wa barik lana fi ma aadai wa qi anna wasrif anna sharra ma qadai fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alai innahu la yadhillu man walaika wa la yu'izzu man adai tabarakta rabbana wa ta'ali لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا هادي يا سلام يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وأذائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.